Sasha Musa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Jahan Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muku farin ciki da ku a wannan shiri na yau alwi a daya kaukan yini. Aku da abin da nake tafi Maryam ba makani labarin
George Floyd ba mutum nan kar fata wanda ya mutu a yan sandan birnin Minneapolis. Yayi kira ga ƴan majalisar wakilan Amurka da su bar amince ta kaita yin amfani da kafi da ƴan sanda ke yi akan farar hula. Jama'an kungiyar tarayyar Turai sun kira ga manyan kamfanonin sada zumunci cikar da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaƙi da abokan kira guguwar bogi da Rasha da China suka kitsa a kan albarkar COVID-19. Wani rahoton cikin shekara da gwamnatin Amurka ke fidda ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar ƙalubale a faɗin duniya.
Kana labarin kenan. Bayan kashi farko na labaran duniya, aka ci cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta ƙaddamar shirin biyu al'ummomi su da harkar tsaro a yankunsu da taimakawa jami'an tsaro su gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Za mu leƙa jihar Sokoto inda mulki ta jihar ke ci gaba lalo matakan da zai sun kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a yankin gabashi. Sannan ba ku ci cewa mahukuntan Najeriya sun musanta labarin da ke bayyana cikin ƙasar ciwon jalisar ɗinkin banku da ƙirƙiro sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya. Kamar ko ce ranar Alhamis yau ma muna tafe da shirin ga iyali da gyara zama domin bin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga kullum ram. A ji Laraba a lokacin wani zama da 'yan majalisa a Amurka kuma da sauraron bayanai akan yin garabawul a hukumar 'yan sayan Amurka. Kanan George Floyd ba mukan na fata wanda ya mutu a hannun 'yan sandan birnin Minneapolis ya kira ga 'yan majalisa da su ba da amincewar takaita yin amfani da kafi da 'yan sanda ke yi akan farar hula. Floyd ya yi wannan korafin ne a gaban kwamitin shari'ar majalisar wakilan Amurka a madadin yayansa. A ranar 25 ga watan Mayu, George Floyd ya mutu bayan da Derek Chauvin ya danna wuyansa da gwiwa tsawon minti 9 a yayin da Floyd ya yi ta magiya yana kiran mahaifiyarsa yana kuma cewa bai yarda shi. Hoton bidiyon ya lamarin uku ya janyo zanga-zanga a fadin Amurka da kuma kiran a yi sauye-sauye. Kwamitin kuma ga kanwarin jami'in tsaro mai suna Dave Patrick Underwood wanda aka harbe har lahira a lokacin zanga-zanga da tashin hankalin da suka barke a Oakland da ke jihar California bayan mutuwar Floyd. Angela Underwood Jacobs ta fadawa kwamitin cewa dole a magance zaluncin 'yan sanda da kuma rashin adalcin da ya shafi nufata amma ta hanyar lumana. Wani rahoto kan gwamnatin Amurka ke fiddawa ya gano cewa 'yancin addinai na fuskantar kalubale a fadin duniya musamman a kasashen da ma'aikatar harkokin waje Amurka ta kira inda ake da matukar damuwa wato China, Iran da Koriya ta Arewa. A China, tilasta canza ra'ayin duk addinai da gwamnatin kasar ke yi na ci gaba da tsananta. Jam'iyyar Kwaministancin China ta CCP yanzu tana umartar kungiyoyin addinai da su yi biyayya da shugabannin CCP su kuma cusa aƙidar kwaministanci a koyarwa da tsarin addinansu, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wani taron manema labarai da aka yi jiya Laraba akan rahoton 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa da ma'aikatar ta fidda na shekarar 2019. Wannan rahoton na zuwa ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu a wata doka a ranar 2 ga watan Yuni don ciyar da 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa gaba, inda ya ba ma'aikatar harkokin ƙasar da hukumar raya ƙasashe umarnin ƙirƙiro da shirin da zai da hankali akan 'yancin addinai su kuma ware aƙalla dala miliyan 50 a kowace shekara don shirye-shiryen da za su ƙarfafa 'yancin addinai na ƙasa da ƙasa. Jami'an kungiyar tarayyar Turai wato EU sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci ciki har da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaƙi da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Rasha da China suka kitsa akan annobar cutar COVID-19. da yake jawabi a birnin Brussels shugaban harkokin manufofin kasa da kasa na EU Josep Borrell da kuma mataimakiyar shugaban majalisar dokokin EU Vera Jourova sun ce annobar ta kawo abin da Borrell ya kira babbar annobar bayanan ƙarya da ƙage game da yadda COVID-19 ta samu asali da kuma yadda za a yi jinyar ta sun yi kira ga kamfanonin sada zumuncin da su ƙara ta da ƙaimi wajen tabbatar da sahihancin labari da kuma tace labaran ƙarya masu illa sun ce irin waɗannan bayanan ba lafiyar al'ummar su kai suke shafa ba har ma da demokradiyyar su da tattalin arzikin su da kuma cibiyoyin al'umma
madalla an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga bayan rahotannin namu kamar yadda kuka ji a farkon shirin rundunar yan sandan Najeriya ta kaddamar da shirin baiwa al'ummomi su kula da harkar tsaro a yankunan su dan taimakawa jami'an tsaro gudanar da ayyukan su yadda ya kamata Wakilinmu na Zamfara Sani Sha'ibu Malumfashi ya samu tattaunawa da kwamishinan yan sandan jihar Zamfara inda ya bayani yadda aka kaddamar da kwamitin a masarautu uku na jihar.
Kamar da an ka fito ana ta korafi karanci na yawan yan sanda a Najeriya yadda za su zo su ba da tsaro a kowane sako wani wannan kasar. Shi ne Inspector General na yan sanda a Najeriya ya duba ya gani sun da doka ta ba shi dama na a kirkiro abin da ake kira da community policing a turanci. Wato al'umma su ba kansu tsaro da kansu ta haka yasa duka kwamishinan yan sanda da gwamnonin su duka jihohin Najeriya domin a samu dattawa tare da shi kwamishinan yan sanda gwamna ya kaddamar da su domin a dauki yan jiha wannan aikin domin su je al'ummomin su su kama yan sanda tsaro kuma su ba al'umma inda sun karto tsaro dama an riga an shata sharuɗa wanda za a amfani da shi wajen daukar su sai dai ka kasance dan shekara 20 da zuwa na biyu ka kasance mutum na gari na uku ya zan kuma kana mutum wanda shi ke bukata ya shige shi bayan wannan shine an ka bamu kuma umurni cewa mu je local government duka inda fadodi na sarakuna domin mu yi lansunin wannan azan ta haka mun ka zo Zamfara mun soma da gumi mun yi anka jiya mun zo mun yi local government uku ina nufin kawarin na moda zulmi da birnin magaji
yanzu kenan kuna da kwamitocin nan a masarautu biyar
mun yi kamar biyar yanzu kuma amin ya samu karbuwa don za ka ɗaruwa mutane sun halara kuma sun yi na'am da wannan.
Za ku ba su kayan sarki da horo?
Za a ba su kayan sarki kwarai kuwa. Sarki da horo suna da alama wadda za mu ba su wadda za su nuna su waɗannan ana kiran su sufanin rari constable.
Ko sarakuna sun ba da goyon baya ga waɗannan kwamitoci da kuka ba?
To dama an riga an ba mu umarnin kowace local government ta kawo kwamiti wannan kwamiti shi zai ba da shawara ya tantance da za a ɗauki mutane waɗannan kwamiti akwai yawan sarakuna wajen sakashi sun zan kamar ido in fa akwai wasu masarautun ne ma sarakunan su ne shugabannin wannan kwamiti su wuraren kuma da hakimai turaren ciyamomi na local government abinda da ya ma'ana shi ne wanda duk za a sa a tabbatar da cewa shi zai tantance waɗannan al'umma kuma gidi na mutane na gari waɗanda za a zo a ɗauka wannan aiki kowane sashe na al'umma an ba shi hakkin shiga wannan kwamiti abin da zai ƙara ba sha'awa wannan kwamitin malaman addini da nake ma akwai na musulmai ciki akwai na kiristoci ciki.
Shin yan sandan jihar Zamfara kenan CP Usman Nagogo Sani Sha'ibu Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
Gaida Sani Sha'ibu Malumfashi ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Har yanzu shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan ba su ba jami'an sojan Amurka kwarin gwiwar cewa a shirye suke su zama abokai na gaskiya ba su kuma taimaka wajen samar da zaman lafiya a Afghanistan. Kwamandan rundunar tsaron Amurka ta tsakiya da ake kira CENTCOM a takaice General Kenneth McKenzie shine ya fitar da sanarwar ta baya-baya a jiya Laraba ya kara da cewa in dai ba a samu wasu muhimman sauye-sauye ba to ta yiwu dakaran Amurka su ci gaba da kasancewa a Afghanistan har sai yadda hali yayi. Akwai kuma damuwar cewa ta yiwu kungiyar Taliban ba za ta iya kiyaye sauran sharaɗin yarjejeniyar da kungiyar mayakan ta Afghanistan da Amurka suka sanya wa hannu a ƙarshen watan Fabrairun wannan shekarar ba. yarjejeniyar da ta buƙaci rage dakarun Amurka a Afghanistan zuwa akalla 8600 daga lokacin zuwa tsakiyar watan Yuli. Kuma yarjejeniyar ta bada damar yuwar janye dakarun gaba daya zuwa watan Mayun shekarar 2021. Muhimmin sharadi a yarjejeniyar shine kungiyar Taliban za ta tabbatar da cewa ba za ta amince kungiyoyin yan ta'adda kamar Al-Qaeda su maida Afghanistan mazaunin su ba don kitsa kai farmaki akan Amurka. Kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na nuna damuwa game da karuwar cin zarafin farar hula da kungiyoyin mayakan da ke samun goyen bayan Turkiya ke yi a birnin Afrin dake arewa maso yammacin Syria. A makon da ya gabata, wani hoton bidiyo da ƴan raji suka sanya a kafafen sada zumunci ya nuna wasu mata akalla su 11 da aka tsare a gidan yaron Afrin. Matan da aka kamu a lokacin wata arangama tsakanin bangaren mayakan Al-Hamzat da na Jaish Al-Islam. An yi zargin cewa bangaren ƴan Hamzat da suka kamo su sun azabtar da su. Haka kuma an kashe wasu farar hula su 3 a lokacin musayar wutar. Malak Khalil Juma, wata matashiya yar shekara 17 daga wani gari dake kusa da Afrin, an samu rahoton cewa mayakan Sultan Murad dake samun goyen bayan Turkiya sun sace ta a ƙarshen watan Mayu. Iyayenta sun ce har yanzu ba a ji duriyar ta ba. Haka kuma an ga gawar wata mata yar shekara 24 a kusa da garin Azaz, wanda shi ma ke ƙarƙashin ikon kungiyoyin dake samun goyen bayan Turkiya. Yankin wanda galiban sa Kurdawa ne ya koma ƙarƙashin ikon mayakan da ke samun goyen bayan Turkiya a shekarar 2018, biyo bayan wani babban farmaki da aka kai wanda ya yi sanadiyar fitattakar dakarun Kurdawa da ake kira SCF daga yankin.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da lalubo matakan dakile ayyukan ta'addanci a Najeriya. Mahukunta a jihar Sokoto sun gudanar da taro karkashin jagorancin gwamnatin jihar, inda ta tattauna da majalisun tsaro da shugabannin al'ummar yankuna dake fama da ayyukan ta'addanci a jihar. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Taron an gudanar da shi bisa ga matsayar da kwamitin tsaro na jiha yayi na a gayyato uwayen kasa da hakimai da shugabannin kananan hukumomi na yankunan dake fama da matsalar ayyukan yan ta'adda domin a tattauna da zumar lalabo hanyoyin da za su taimaka da inganta sha'anin tsaro a yankin. Taron wanda aka yi a fadar mai alfarma sarkin musulmi ya samu halartar shugabannin hukumomin tsaro dake aiki a jihar Sokoto, inda aka tattauna akan buƙatar da ke akwai ta sarakuna da sauran shugabannin al'umma su taimaka wajen samar da sahihan bayanai masu amfani ga hukumomi waɗanda kan iya taimakawa ga ƙarfafa sha'anin tsaro a yankunan. Gwamnatin jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya buƙaci shugabannin al'umma da su ƙara haɗa kai da hukumomi da kuma jami'an tsaro domin ƙara inganta sha'anin tsaro a yankin. Ya kuma yi kashedi ga sanya siyasa a cikin abubuwan samar da cigaban al'umma, musamman ma sha'anin tsaro da kiwon lafiya da makamantansu.
Gaskiya abin da muka yi matsaya a kan shi shine daga yau waɗannan ƙarar hukumomin na isa sabon birni a Goroyo da Raba da ƙarfe 6 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe ba za a ƙara barin babura suna yawo ba, kuma za a sake wa duk wani mai babur rijista ta musamman a wannan yankin.
Waɗannan matakan da aka ɗauka dai ƙari ne ga waɗanda gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya suke ɗauka domin magance aikata ayyukan ta'addanci a yankin na gabas ta Sokoto. To ko yaya jama'ar yankin suka ji waɗannan matakan da aka ɗauka bayan wannan taro?
Sunana Osama Gwarayo. Ni gaskiya na gamsu da a sa dokan nan ta ƙarfe 6 na maraice zuwa ƙarfe 6 na safe. Cewa mu wanda ƴan Gwarayo akwai garin da mutane ba su kwana cikin gidajensu. To miya unhanin ma babu dokan. Ai kuma ai doka a gane ce ba a jirga-jirga a sannan lokuta. Sannan in ba a yi rijista ba ya gane cewa wanga mashi na ƙwarewa da wanda ba na ƙwarewa ba. Sunana Alhaji Muhammad daga ƙasar Raba. Ina ganin kamar hana hawan mashin ko bari a hawan mashin daga ƙarfe 6 zuwa ƙarfe 6 na yamma ba zai iya magance waɗannan abubuwa domin su masu wannan ɓanna ba. Ta inda suke biyowa ko tituna babu.
Ina na magajin garin da zurgar Umar Kaba.
Zai taimaka ƙwarai tunda da babura na masu aikin da suka yi na ta'addanci suka yi. Kaga in yanzu an sawa ga doka ta cewa ba a ba yawo da babura, to wannan ya nuna cewa dole kowa ya kama kai ne da wannan lokaci da aka ƙa'ide domin a gane waɗanda an na ƙwarai da waɗanda ba na ƙwarai ba.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir. Mahukuntan Najeriya sun musanta labarin da ke bazuwa cikin kasar cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kirkiro sabuwar ƙasa tsakanin Najeriya da Kamaru.
Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
A Najeriya hukumomin da ke kula da iyakokin kasar sun musanta labarin da ke buzo a cikin kasar cewa wai za a kirkiro wata sabuwar kafaful ta Majalisar Dinkin Duniya wadda Najeriya za ta rasa kananan hukumominta 24 sai a hada da waɗansu kananan hukumomin da ke kasar Kamaru domin a kafa wannan kasar. Wannan bayani ya kawo cece-kuce a cikin Najeriya. Alhaji Adamu Adaji shine babban daraktan hukumar kula da iyakokin Najeriya. Ya min karin haske dangane da wannan labarin da yake kanzon kurege ne.
To wannan labarin kamar yadda kuka jiyo akan kuka jiyo amma hasilin sa ba gaskiya wannan magana. Wasu da suka kawo kulle-kulle su ne na don da su samu su tada hankali mutane kun ba ka ba wannan ba kushi san ba a cikin sa. Ba ta ba cikin gana da aka yi tsakanin shugaban kasar Najeriya kada don shi kuma san ta da na Kamerun. Ko da ba ta magana wani magana ce za a kebe wasu wurare daga da kasar Najeriya ko kuma a hada a kirkiro wata kasa daban ba wannan ba a sani sansanta wannan kariya ne mutane da kawai suka yi dan kulle-kulle abu da ake kira wannan fake news kenan.
Yanzu akwai wani mataki da za ku dauka ga kungiya ko rukunin mutanen da suka yi wannan rubutun na kariya kuma suka baza shi a duniya?
Mun dai ba da shawara a gwamnatin tarayya da su hukumomin tsaro su yi bincike da wannan labarin nan na kokarin tada hankali a bincike su a gano su waye ne a hukunta su da ya kamata.
A waje ɗaya amma fa da Hassan Tukur kwararre ne akan sha'anin diplomasiya kuma shine da cikakken bayani akan irin ƙuri'a raba gardama da aka yi a wannan lokacin ga kuma ƙarin haske da ya yi mu.
Labarin ba gaskiya ce. Kasan wannan yankin da suke cewa majalisar dinki za ta raba ta ne da wata kasa sabon kasa tsakanin Najeriya da Kamaru in ka tuna can yanki ne wanda take gargaji majalisar dinki duniya. A 1961 February 11 an yi zaɓen raba gardama a wuraren wanda yankin da suka kirga a cikin local government na Najeriya nan daga Borno har zuwa Taraba suka yi zaɓe suka zaɓi su zanna Najeriya. Sannan a Kamerun yankin Buya da Bamenda wato Northwest and Southwest provinces na Kamerun suka zaɓa suka zanna Kamerun. In ka tuna kuma aka zo aka yi rikicin Bakashi to wannan shari'an da aka yi akan Bakashi ita ta jawo wannan cece-kuce aka yi meeting tsakanin Obasanjo da Paul Biya da Kofi Annan suka zanna da cewa abinda kotun duniya ta zartar akan wannan yankin ya kamata Najeriya da Kamaru su zanna su bi diddigin su raba kasan don kar a sake samun jayayya kan wannan batu.
Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 da 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na huka. Allah ni kai ne na roga baro ki ka san ka mai ba ku da ba tambaya ni ke da ku da ba tambaya ni ke da
masu sauraro assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga wadanda suka jima suna sauraron shirin domin iyali sun sha jin shirin na haka fitila kan matsalar fyaɗe da ake fama da ita a Najeriya. To sai dai kawo yanzu haƙatirin bata cimma ruwa ba domin ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara musamman a wannan lokaci da aka hana zirga-zirga wanda ma ya kai ga mata a sassa daban-daban da ƙasar suka shiga zanga-zanga suna kira hukumomi da shugabannin al'umma su ɗauki mataki. A yau shirin ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Wadanda muka gayyato a shirin sun hada da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru da Saudatu Madi shugabar kungiyar kare harkokin mata da kananan yara Rafa, sai Hajiya Safiya Adamu ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar da ke hankoran kare harkokin kananan yara da ake kira Tallafi Najeriya, da kuma Aisha Buba kwararriya a fannin sanin halayyar dan adam. Jagora wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta fara da tambayar Hajiya Saudatu abin da yasa ake ƙara samun ƙaruwar wannan lamari.
Sai wannan amuwa ta zabe ina ta kan fada kuma zan ci gaba da fada cewa tarayya dama wannan abu ne da muke ta fama ana zaune cikin shi an kuma rayu cikin shi saboda ana amma al'amarin daukar sakai na kashi dan an yi tade ana neman dalilin da za a mallaka mu wata aksan tade mali saboda wanda ya tade ya samu dama ya tsalle kowa ya zamanto cikin halin aulai na cewa amma ya sado da ka hakura dan ba inda ka sai amma ki ba inda ka munin da abin yayi malama ya yi da cikin ta kuma abin ne da cikin gida da waje a tsakanin jini da jini yan uwa ne ma ƴaƴan in kun a waje abukan aiki ne haka ne yadda kika jira abun bayan da to yanzu ne yayi bunda ita kowa yake magana shi amma ba wai dama bayan nan bane ba
to Hajiya Safiya Adamu idan na dawo zuwa gare ki ana yawan cewa yanayin yanda mata suke suturta jikin su ne yake sa ake musu fiyadin to amma idan muka yi duba cewa har yara waɗanda ba su kai shekarun balaga ba ana yi musu wannan aika-aika inda a wani labari a jihar Kaduna yake nuna yanda wani uba ya lalata da ƴaƴansa mata ƴan shekaru 5 zuwa 7 wani labarin kuma ya nuna yanda wata mata take shirin auren wani ɗan ƙaramin yaro ko ma za mu iya cewa jinjiri
to abin kamar da har ta sauki ta ce yana nuna mata ne da abu ne da ya hablo ya dauki wani ya koma wata irin hali daban da ita ba sabi da ne kuwa in ta ce wai yanda mata ne auren su ne kaza wai yanda suka yi shiri ne kaza to shin jaririya wata 7 ko ƴan shekara 4 me ta sani da rigan da ta saka ba ina muke da matan yama kawai kaman sabu a ga yara ma suna yawo kusan tsirara suna ko abin nan ba abin da ke samu su amma yanzu wani ya ce wai yadda mata suke shiga ne mutane ne yanzu irin an dauki duniyan ba a bakin komai ba irin mutane ne suna shiga inda bai kamata ba domin zama wai taimako ko ana tunanin irin dai abu wani boka ya ce in kai abu za in kai wannan lalata abu za zai faru ko mai ta ko wani da irin wannan aukwali na ku dogara da shi dan kan wannan abin da duk wanda aka ya wuce
to Amina yaya ke ma na san kin sha ji ko ganin matan da ake koye musu haƙƙi wato kuma mazan ba a bar su ba to ana ki bangaren ganin cewa ke me fafutuka ne na ganin an kare haƙƙin mata me zaki ce game da wannan matsala da ake ciki a yanzu a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja an yi ta samun kungiyoyi da suka yi ta fitowa suna zanga-zangar lumana dan ganin cewa an samu mafita a wannan batu
to abin da zan ce ne kamar bayanin da iyayen na suka yi Hajiya Audetu da kuma Hajiya Safiya wannan abin al'amarin da muke cikin ya zama abin ban tsoro kuma ba wai baya faruwa ba ne ba a can da amma yanzu saboda akwai ƙungiyoyi da yawa da suke magana a kan wannan al'amarin shi ya sa ake ta ganin abin yana ta ƙaruwa ana ta magana a kai kuma kamar yadda kika ce ba mata kawai ne ba ake yi ma yaɗi amma idan aka duba lambobin mata sun ci zama waɗanda suka fi shafuwa da irin wannan matsalan sannan kuma dan yana akwai matsaloli da dama da suka sa wannan abin ke ta daɗa ƙaruwa saboda irin yadda ake samun yadda ake hukunta waɗanda suka yi irin wannan laifin yana daga cikin matsalolin so da yawa sai a ga cewa saboda kuma rashin wayar da kai yana daga cikin matsalolin saboda so da yawa sai a ga kuma yarinya ko kuma yaron da aka yi mai fyaɗe ɗan gidansu ba sa son a ji al'amarin a waje zai zama wanda ya yi laifin ko kuma ɗan gidansu za su yansu su ba su haƙuri don kada su yi magana ko kuma don kada su gaya ma hukuma kuma daga nan sai abin ya daɗa ƙaruwa to wanda ya yi laifin zai ga cewa to idan har za a iya zuwa a roƙe su da wanda na yi ma wannan yaɗin na ji iyali na suka je suka roƙe su kuma suka bar magana to gobe zai kuma koma taikiwa to shi yasa akwai fannoni da dama ba sa dinga kokari na farko shi ne wayar da kan mutane sannan kuma a sanar da su cewa idan irin wannan abin ya faru ga matakai da dama wanda ya kamata su ɗauka sannan kuma yin shiru akan maganan ba shi zai sa abin ya fita daga al'umman mu ba yana da kyau a dinga magana a kai a dinga kai ƙara sannan kuma idan an kai ƙaran su ma kuma akwai mataki wanda ya kamata su taka domin ganin cewa mutane an justice is done
to gani kun yi magana akan hukuma tare da hada ma Jabir commissioner ko me zaki gaya mana wanda irin mataki ko hukunci ya dace a ce an yi ma wanda aka kama da laifin aikata wannan mummunan abu na fyaɗe ganin mata yanzu sun fito suna ta faman faɗi faman ba irin yanda ake ce musu zarafi
to alhamdulillahi kamar mu yanzu tarawa alhamdulillahi duk matakai da ya kamata a ce an bi wannan abun bakin ciki ne da duk bil'adam ko namiji ko mace irin abubuwa da suke faruwa da ƴaƴanmu da ma manya duka wanda ya shafi kamar shara da yare a mayar da fiyade zaka ga makocin ka wanda shi ya kamata zai kare maka da ko baka kusa shi ne ma zai bata maka da wajen yin shi ga fiyade ma'aikata zaka bar su a gida da yara za a yi haka yan uwa ko na uba zaka bar su a gida da yara za a masa haka amma karanta yaro bai tsira ba wanda abin ya zama a gabbakin ciki kwarai da gaske kuma wayannan ƴaƴa musamman su ƴaƴa mata su ne ya kamata za su zama iyaye su ne mata su ne ƴaƴa su ne kunni to yaro tun bai tashi ba an lallata rayuwar shi an jefa rayuwar shi a cikin halaka saboda haka mu a matsayin mu gwamnatin nasarawa sai matakai da mu gwamnati muka ɗauka da farko abin da muka fara yi kokari a kai a shiga na wannan kujera a matsayin kwamishina ta mata shi da mun ba da hankali a kan wajen wayar da kai da girman goma ya ba mu goyon baya ga abin da muke bukata mun zaga jiha baki daya duk lokacin da mun da muke da su mun caji mun gana da sarakuna nan gargajiya iyayen mu sarakuna mun gana da shugabannin addini mun gana da shugabannin al'umma mun gana da manya-manya wanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma domin kawo hankalin su na fita da bala'i na wannan abin da muka samu kan yayan yara ƙanana wajen jawo hankalin su cewa ta hanyar su za mu iya idan da sakuna wajen mutane musamman wannan abubuwa idan suka faru ba a fitowa ne a faɗa ana ɓoyewa saboda ana ganin abun kunya ne a ce yau wannan familiyan su ko an yi kaza da ita sai a rufe a ɓoye mun jawo hankalin su makocinka a community duk wanda ya yi irin abu kusan haka ya faru fito ya yi magana ya faɗa ma hukuma domin a ji kafan abu su sarakuna kuma su taimake mu rising da gwamnati wajen wayar da kan al'umma su iyaye ta duk inda muka je all local government in gizin nasu wajen mu yi magana da su hakkin ya'ya da Allah ya ba su a kula ya mace musamman ko ƙasa na miji ƙarami a kula hankalin ka ya kasance a kan ƴaƴanka ka ba su tarbiyya ba da tsoron Allah tunda suke ƙanana domin masu yin wayannan abubuwan ba ai yaran maza ne a yi musu tarbiyya a sa hankali kaya ma da tabbatar irin fita da ƴaƴanka za ta yi da wani lokaci ta gida a ina take kana kan wannan kuma kana tsaye a kan ƴaƴa domin da ki wannan matakai na awareness da kai kwarai da gaske mun kai grassroots bayan haka mun duk inda muka samu labari domin mun sa ma vigilante muna amfani da su sun zama mana yan sandan boye duk yanda irin wannan abin ya faru za su rata su kawo mana magana suna da labari wani kaza abu kaza ya faru nan da nan mun su za ta ɗauki matakai mun je bingo idan muka gano za mu haɗa mai security agent nan da nan za a je a arrestin zama wannan abun aje kuma a kai shi hukuma ta aje shi ana bincike kuma ka gama bincike mu tabbatar ministry tana din daga hannun hukuma har a kai su kotu mu tabbatar cewa an hukunta mutum ba a bar magana domin a to ne ma kai dan an je an kama sai ka ga ana nema a bada hakuri a ki ai ka ne kamar ba a zo a sake wanda yake
to sai a gafarce mu domin rashin kyan wannan sauti da aka nada ta wayar tarho abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa inda muka tsaya zamu ji yadda matasa ke kallon wannan matsalar yanzu madadin bakin namu Saudatu Madi da Halima Jabiru da Safiya Ado da kuma Aisha Abu sai kuma wakilinmu Shamsiya Hamza da bada gudunmuwa ga nasarar wannan kuma Bayero Dudoni daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata su
ina yanzu kuma ga labaran duniya amma fa a takaice
Joshua ba American nan bakar fitawa da ya mutu hannun sanda birnin Minneapolis yayi kira ga ƴan majalisar wakilanka da su bada amincewar takaita yin amfani da karfi da ƴan sanda ke yi akan farar hula jami'an tarayyar Turai sun yi kira ga manyan kamfanonin sada zumunci ciki har da Facebook da Twitter da Google da su taimaka wajen yaki da abin da suka kira guguwar bayanan bogi da Russia da China suka kitsa akan annobar cutar COVID-19
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu alfima da hanci ƙarfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da Chadi wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musu da aiki na kana gabatarwa Maryam Dauda da take haɗa shirin ya kuma ba da umarni